من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أبعد يوم أبو سمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Akwai inda muka saba zamu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba. Yau 15 ga watan Ramadana hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1440 wanda ya zama daidai da 21 20 daidai ko 20 daidai ga watan 5 2019 Gregorian calendar. Yau zamu tashi insha Allah a cikin wannan sura mai albarka, suratu Maida, suratul An'am, kuma zamu tashi aya ta 7 inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim. Walau nazalna alayka kitaban fi qirdasin falamasuhu biyadihi biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wannan aya Allah madaukakin sarki yana bada hikaya dangane da aqidar da take cikin kokolwar mutanen Makka cewa da za mu saukar maka da littafi a takarda a rubuce a kawo su daga sama suna kallon su ya sauko su shafa da hannunsu, to kafiran cikin su za su ce wani ba komai bane face sihiri. Wannan aya tana da munasaba da ayar da muka karanta a baya inda Allah madaukakin sarki yake cewa alam yaraw anna awalam yaraw kama halakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ko ma lam numakkil lakum warsalna alaihim as-samaa'a warsalna as-samaa'a alaihim midraran waja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa halaknahum bidhunubihim. Wannan aya tana nuna wato kenan kafirai da daman gaske Allah madaukakin sarki ya halakar da su a dalilin kimbin sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko. Sai wannan kuma sai ta ci gaba da wato kenan bada nau'i na kafiran. Wannan yana nuna mana cewa nau'i na kafirai masu kafircewa annabawa kala-kala ne. Wannan aya da muka karanta jiya tana nuna mana cewa akwai mutanen da su kafircin su ba wai na ƙaryata manzanni bane, kafircin su na abin duniyar su ne. Su duniya suka saka gaba daya 100% a gaban su da jin dadin ta da morewanta da yin abin da ransu yake so kawai. A sakamakon haka shi yasa ba za su tsaya su bi dokokin Allah madaukakin sarki ba, za su bi annabawa ba, ba wai don ba su yadda da annabawan ko kuma wani abu makamancin wannan ba, ko kuma ba su yadda da littafan ba, a duniyar su da suka sa a gaba ita ce ba za su bari ba. To wannan su ne nau'i na kafirai na farko wanda ayan jiya ta karantar da mu. Amma wannan aya da muka karanta yanzu, walau nazalna alayka kitaban fi qirdasin, ita tana nuni wani nau'i na kafircin kafirai, kafirai masu aqida kenan. Su kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabawa na mu'jizozi shine ba su yarda da shi ba. Don haka duk abinda annabi zai kawo musu ya nuna musu dalilin da zai nuna shi annabin Allah ne, to wannan abin su kuma sai suke shakka a kansa. Tunda ba su yarda da shi ba, kaga wato kenan ba za su yarda da annabin ba. Su kuma abinda ya kai su zuwa ga wannan kafircin kenan. Don haka Allah yake cewa koda an saukar musu da littafi daga sama ai sun yi tambaya suka ce ba za mu lannu mina laka ko hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka saukar ma da littafi daga sama amma ka zo kana ja wani aya kana cewa Allah ne ya kubura mu yadda da wannan ba idan kana so kai mi imani da kai to sai ka saukar mana da littafi daga sama wanda zamu rika karantawa to amma Allah wa daukakin sarki ya riga ya san kafirce su na ta'annuci ne da haka shine sai yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukan alama burinsa shine a sauka da littafin daga saman su gani don su yi imani to na farko an nuna masa cewa wannan littafi inda za a saukar da shi daga saman ma su gaishi a cikin takarda daga sama yana saukowa a dunkulen littafi wala masuhu bi aidihim su shafa littafin da hannunsu suna kallo daga sama littafin yana saukowa sai tsangare a sama su gaishi sannan kuma su zo su taba su ji wannan littafi ne Allah ne ya saukar da shi لقال الذين كفروا منه إن هذا إلا سحر مبين والله كافرون ساسو سحري ني كوي ان سحر تشي موني كغا سن تابيوي نا تانتي كالا كالا har suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke duwatsun makka amir musu da shi gurin ya zama wadi har suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sama kai ko ka tashi sama ma lallu mina liruqiyaka hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu ko ka tashi sama mun ga kafirka ka je sama idan baka zo da littafi ba to ba za mu yadda da shi ba to yanzu kuma abin mamaki shine gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin ga littafi ya saukar da shi amma sai yace ba za su yadda da shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalinsa ya sha ruwan sanyi ya fahimci cewa ba za su yadda ba kuma ya nuna cewa Allah ba zai saukar da littafin yanda ransu yake so ba saboda karantarwa na farko karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa cewa ba abinda kafirai suke so je za a yi ba a'a abinda Allah madaukakin sarki yake so za a yi don haka inda Allah ya ga dama haka zai saukar da littafin sa ko su yadda ko kar su yadda na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa su fahimci cewa idan mutum baya kaunar ka kullun kokarin sa ya ta kawo maka abinda zai wahal da kai dan ka yarda da shi ko ka bashi dama yarda da kai to in haka zaka kare a rayuwarka zaka kare mutane ba su yarda da kai ba duk abin da ka kawo sai su aida kai kaza in kai nan din ma sai su aida kai kaza in kai nan din ma sai ka aida kai kaza ba za su gushe ba saboda hanyoyin kariya suna da yawa kawai da muka karanta a farkon suran nan Allah ce alhamdulillahi allazi minne waja'ala az-zulumata wan-nur Allah ya sanya dufai ya sanya haske haske kwaya ɗaya ne shine gaskiya dufai kuma su kala-kala ne saboda haka za su rika kawo maka duhu kala-kala ta ko ina amma dai kai ka tsaya akan gaskiyar kwaya daya shikenan duk inda aka kewaya a zo a same ka akan ta to shi yasa Allah ya bada kuma yake cewa bari saukar da littafin irin yanda suke so ba na uku inda an saukar da littafin ma ba za su yarda da shi ba don haka ko da sun gaishi daga sama ya fado sun zo sun taba sun ji da sun gani da idonsu sun taba sun ga da hannunsu to har yanzu dai ba za su yarda ba za su ce wato kiran ba komai bane face sihiri ne wanda yake bayyana ne sihiri kuma shine wato kiran abin da za a abin nan za a juyar da kwakwalwar mutum a nuna maka wannan abin a ce mutum ne kuma ka yarda da shi mutum ne kuma ka ganshi kamar mutum din da alhali ko ba mutum bane to cilin za a juyar da kwakwalwarka ne to saboda haka juyar da kwakwalwar su kawai aka yi ba za su yarda da wannan ba to mu je mana hoba
wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzarun
Allah madaukakin sarki ce wa qalu sai gashi sun zo suna cewa laula unzila alaihi malakun me yasa bara a saukar masa da mala'ika ba ya zama yana tafi tare da shi yana gaskata shi Allah ce walau anzalna malakan da ko mun saukar da mala'ikan la qudiya al-amru da al'amar ya riga kawo karshe su mala'ikan garuwan sun nan ba za a sassauta musu ba kaga akan wancan sun ce attatuna zula alaina kitaban naqra'u ba za mu yi imani da kawai sai ka saukar mana da littafi Allah madaukakin sarki duk da faka qur'ani fa yana sauka a gaban su a'a ba wannan qur'ani suke so wannan littafi suke so da ban ya sako daga sama Allah madaukakin sarki ce ko an saukar da littafin ba za su iya ba za su yi imani da shi ba da aka sake gaba sai suka ce laula unzila alaihi malakun me yasa ba za a turo shi da mala'ika ba ya zama ga mala'ika ga annabi sai ya zo ya ce to ga sakon Allah madaukakin sarki ga ko mala'ika a bayansa wanda zai zama wato kenan shaida a gare shi Allah madaukakin sarki ya ce a'a ba za mu saukar da mala'ikan ba ma me yasa ba za a saukar da mala'ika ba akwai dalilai kala kala akwai dalilai ɗaya daga ciki shine wannan ayan ta fala walau anzalna malakan laqudiya al'amru da Allah zai sa ya bi da za mu saukar da mala'ika din to fada ɗayan biyu ne ko ku yadda take ko kuma a halaka ku saboda ai wannan shine dama ɗabi'ar annabawa idan sun zo da aya idan mutane suka nemi aya aka zo da aya kuma suka ƙi imani da aya to halaka su za a yi kaga mutanen annabi salihu da aka aika musu taguwa da basu imani da ita ba halaka su kai mutanen annabi isa da aka saukar musu maida ta minas samai da basu imani da ita ba halaka su akai mutanen fir'auna da suka nemi ayoyi aka basu ayoyi da basu imani ba halaka su akai to su kuma wayannan yanzu aka kawo mala'ika su kuma sai bai zama basu imani ba to su ma halaka su za a yi dan haka Allah ba da kuke sarki ba zai aika mala'ika ba isti'tafan alaihim saboda tausaya musu la'alla in ba su yadda ba gobe za su yadda la'alla ba su yadda gobe ba bayan shekara ɗaya za su yadda domin daga cikin su da ka ga akwai wanda suka musulunta take akwai wanda sai bayan shekara biyu wasu sai shekara uku wani sai har sai da annabi sai ya gama shekarunsa a Makka shekara 13 ya fita ya koma Madina ba su yadda da shi ba suka bi shi kuma suna yakansa akai yakin Badr akai yakin Uhud akai menin akwai da yawa daga cikin su wanda ba su musulunta ba sai a fatahu Makka a ƙarshen rayuwarsa ya gama zaman sa na Madina kusan shekara 9 tukunna a ƙarshen rayuwar sannan suka yi imani to kaga da tun farko mala'ika ya zo shi to fada wannan ba sa daga cikin lissafin waɗanda za su musulunta don haka shi sa Allah madaukakin sarki ba zai aika mala'ika ba na uku daga cikin hikimar rashin turowa mala'ika shine shi mala'ika ba zai saurare su ba kawai ku yadda ne ko take ma kawai na hudu idan aka aika mala'ika su ba za su iya hakurin ganin mala'ikan ba aljani ma ka gan shi aya a ce aljani ya fito a siffarsa ta aljani tintirinsa aljani ne gashi nan a gabanka kaga hankali ya tashi ba da ka iya tsayawa ka saurare shi ka fahimci sakon da yake tafe da shi ba ballantana kuma mala'ika wanda shi ma aljani in ya gan shi shi ma yanda ka tsori shi ba ka zai firgita ko mun karfin imaninka kuma in dai mala'ika ya fito a cikin siffarsa ta mala'ika to lalle ba da ka iya saurarensa ba a lokacin da mala'ika ya fara bayyana a annabi sallallahu alaihi wa sallam da siffarsa lokacin da aka saukar da ya ayyuhal mudaththir kun fa andir yace fa izal malakul ladhi ja'ani bihira jalisan ala al-kursi bayna as-sama'i wal ard kwatsam na tafiya sai naji an kira ya muhammad ya muhammad je da na wayoya gabar banga kowa ba bayana banga kowa ba da daga kaina sama sai da kwatsam sai na ga daga yazo da iza al-fujaiya fa izal malakul ladhi ja'ani bihira kwatsam sai na ga mala'ikan da yazo mu a hikogin hiran nan yana zaune akan kujera ta tankari sama ta tankari kasa yace faje istu hatta hawaitu ala al-ardi kawai sai ne yanki jiki kawai sai naga na fadi a kasa sai mala'ikan sai ya tafi abun sa shi kare kawai mai farfadiya sai daga baya ya tashi ya je gurin matarsa yana cewa dathiruni dathiruni to kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika garda gari ya fadi ya suma to fa min babi Allah wani wanda ba annabi ba wanda ba ai preparing din sa da wannan ba in yi ga annabi ba zai in ya ga mala'ika wato kinin ba zai iya daukan wannan abin ba dan haka ba za su iya ganin mala'ika ba kuma su zanna a cikin taitayin su da yanayin su har su karbi sakon kaga wannan ba zai yi ba dan haka shi sa ba za a aika mala'ika ba daga cikin dalilan shine ko hikimar shine cewa idan aka aika mala'ika kaddara a ce an bar su da hankalinsu ba su kidime ba to in mala'ika ya zo shi shi ta karfi ne dole dole ba musu ba musu ni malaika ne gashi wannan ga Qur'ani ya karo to kowa ya yadda ya zare ido ka kowa dole zai yadda alhali Allah madaukakin sarki ya riga ya ba wa dan adam hurriyatul ikhtiyar yanci na zabi imma shakiran wa imma kafuran in ya ga dama ya bi mai kyau in ya ga dama ya bi mummuna Allah ya bashi cikakken zabi a nan gidan duniya to da zaran malaika ya zo fa an kwace wannan zabi dan haka ba zai yi imani dau'an ba amma zai yi imani karhan ne to in kowa zai yi imani karhan ina kaga kowa zai tafi aljanna kenan na ba wanda ba wanda zai ce bai yadda ba duk duniyar nan su ga malaika ba wanda zai ce ban yadda ba don baka isa ba to saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya madaukakin sarki yake cewa walaula minan ne walau nazalna malakan da za mu saukar da malaika to shike laqudil amru da alqamari zai riga ya riga zo karshe sun malayu zaruna sannan ba za a wato kenan saurare su ba saboda haka shi yasa musulunci kullun yana son a bawa mutum ikhtiyari la ikraha fi din tabayyana rushd min al-ghay ba a tilasta mutum akan addini ya shiga dole illa iyaka in ya shiga to anan ko za a tilasta masa bin addini din amma ba kafin mai shiga a kakaba masa da karfi ba za a yi wannan ba to mu je malam
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
الله madaukakin sarki yace walau ja'allahu malakan da ma zai yi mu sanya shi ya zama mala'ika la ja'alnahu rajulan wallahi da sai mu sanya shi ya zama mutum idan ya zama tilas sai dai aiko mala'ika to sai dai mala'ikan nan yazo a sifar mutum in ana son ya in ana son mutane su fahimci sakon da yake da shi saboda haka sai yazo a sifar mutum sai yayi bayani sannan sai a karba ko yawa dan in yazo da sifar mala'ika ba za a tsaya a fahimce shi ba saboda haka in mala'ikan ma za a aiko sai yazo a sifar mutum Allah madaukakin sarki in zai aiko annabawa gurin annabawa yakan aiko su mala'iku su zo a sifar mutane mala'ikun da suka zo gurin annabi Ibrahim ko baifa Ibrahima al-mukramuna kaga a sifar mutum suka zo su sannan mala'ikun da suka zo gurin annabi Lut alaihi salatu wassalam wanda mutanansa suke ta kai kawo akan sunna mala'iku ne na Allah madaukakin sarki amma a sifar mutane suka zo su kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa Jibril in zai zo masa a sifar mutum yake zuwa masa yakan zo masa a sifar dihiyatul kalbi duk wanda ya karanta hadisi na biyu na annawawi na 40 collection na 40 hadis din nan yace bayan ya zo ya gama tambaya ya Muhammad akbirni anil islami akbirni anil imani akbirni anil hisani to bayan ya gama da ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sai dan Umar ya ce ya Umar atadire mani sa'il ka san waye mai tambayar nan sai ya ce a'a sai ya ce innahu jibrilu ko atakum yuallimukum dinakum jibril ne zo muku a sifar dihiyatul kalbi dan ya karantar da ku addinin ku saboda haka an da normal sakansa mala'ika in zai zo gurin annabi kaga annabi shi da ma akwai special connection tsakanin su da mala'ika amma da yakan zo a sifar mutum ne dan ya isar da sako to yanzu ba annabi ba wanda shi dama yana da yakini Allah madaukakin sarki ya riga ya fahimtar da shi sauran mutane da ake so yanzu su karbi musulunci to Allah zai aiko sai suka ce to me yasa ba za a aiko mala'ika ba Allah ya ce to fa inda mala'ikan za mu aiko ma to fa sai mun mai da shi ya zama mutum tukunna idan ya zama mutum shikenan sai ya zo ya kawo sako shikenan sai su karba in ba haka ba sai zama an samu matsala mun gane wannan to amma sai yake cewa kun wala labarsuna alaihim ma yalbithuna idan kuma haka ta faru da mun rikitar da su da abin da suke rikitar da mutane ai yanzu ga annabi ya zo shi sun ce ba za su yadda da shi ba me yasa ba za ku yadda da shi ba su suna son sai mala'ika ya zo to shikenan saboda shi mutum ne aiko kuna bukatar mala'ika ya zama shaida to yanzu mala'ikan zai zo shi amma kuma sai zo a sifar mutum kuma sai zai ga shi mutum kuma to ayatul ba ta rabu da kalaye ba da sai su zo kuma duk suna cewa to an yafi wani malaika ne ko dai mutum ne tunda asifar mutum yazo musu babu abinda zai sa su sami yakini cewa wannan din malaika ne kaga da lafsu din da suka yi ai yanzu sun ki karban gaskiya ne sai suka rikitar dan su rikitar sai suka ce a turo malaika to yanzu an turo malaika da sifar mutum kaga su ma yanzu an musu lafsu kenan shine wala labasna alaihim ma yalbisuna da mun rikitar da su irin abin da su ma suka rikitar din da ya zama kuma an sake komawa wato kenan gidan je kenan ainihin labsu libas daga libas ne libas ai tufa ne tufa ai tana rufe jikin mutum ne ko sai ta fitar da shi a wani sifaya wanda take daban da haka daga nan aka samu labsu abin da zai sitirce hakikanin al'amarin malaika yazo a sifar mutum kaga an sitirce shi a sifar sa na malaika ya fito a sifar abinan wani abu daban shine sifar dan adam to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce a bara mu haka ba inda mun yi hakan din da lausu zai sake samuwa yanda suka rikitar da mun rikitar musu suma da haka ba za a aika malaika ba sai dai a aika mutum annabi ya zama a cikin su yawwa to muje
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
الله madaukakin sarki yake cewa laqad da hakika ustuhdi'a bi rusulin min qablika an yi izgilanci ma manzanni da suka zo kafin ka saboda haka kai hakuri ya Muhammad kaga wannan ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne izgilanci suke maka izgilanci suke maka ba wani abu ne wanda ba sabon abu bane ai dama manzannin da suka zo kafin kama ai an musu don ka fahimci cewa wannan shine sunnar annabawa za su zo da sako daga gurin Allah madaukakin sarki kuma sai ai musu izgilanci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shekara wajen 900 yayi yana wa'azi mutanen suka ki kuma yayi duk iya abin da zai iya yi ya kira su dare da rana to daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce masa yayi kwalakwale dan ruwan dufa na zai zo ci duniya da yazo yana kwalakwale sai suka ce a to kai annabcin ya gagara ne ka koma sassaka kuma yau da duk tun da fara sassakar kake da bai maka ba sai suka fara masa izgilanci ya ce musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun izgilanci za ku mana Allah da zamu rama fa inna naskaru minkum mu ma za mu ku izgilancin kama taskarun kamar da kuke sai gashi da ruwan tsufa ne ya zo shi su suna cikin kwalakwalansu anan suka tsira su kuma wa'ancan sai wannan ya dilmiya a gaban mu'minai suna kallo to kaga izgilanci kenan annabi salihu shi ma mutanansa sun masa izgilanci Musa alaihi salatu wassalam an masa izgilanci kowane annabi akwai nau'in izgilanci wanda aka yi masa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ma an masa shi yasa Allah yake ce masa yayi hakuri laqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika hakika kafin kai manzanni da yawa an musu wato kinin izgilanci da haka wannan kuma sunnatullahi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da zai riki addini zai iya fuskantar izgilanci daga gurin mutanen da ba su cancanta su yi masa ba walakantattun gari za su iya maka walakanci wanda bai san addini ba zai iya maka iskulanci za ka iya karanta aya a ce ƙarya kake yi ko kuma ce ba daidai ba ko a ce a faɗi duk irin walakancin izgilancin da za a faɗa duka to amma abin da ake shi ne sai haƙuri bayan izgilanci sai Allah ce fa haqa bil ladina sakiru duk waɗanda suka yi izgilancin nan haqa bihim sai ya zama wato kenan ya kewaye su haqa yana nufin wato kenan kewayewa ai a haqa bihim ya kewaye su ko kuma haqa yana nufin nitsewa a cikin wani abu don haka suka nitse a cikin wani abu menene abu da suka nitse a cikin sa ko kuma menene ya kewaye su ma kano bishe sa zuwa abin da suka kasance suna izgilancin akai duk abin da suke izgilancin akan sa zai dawo ya koma kansu da gi misali mutanen Makka da suka izgilanci Annabi sallallahu alaihi wasallam menene daga babu zai koma kansu ba akwai lokacin da aka yi yakin Badar duk gidajen Makka babu gidan da ba a fashe da kukawa da ba sun dauke shi abu mai sauki bane ba ba su so so alakanci ba me ba sai a Ammar bin Yasir ba me ba sai a Musa bin Umar ba me sai be ba sai a su sauran sahabbai ba amma sai gashi sun koma kuma aka debo manya manya mu kwararshi aka za ka zuba gawan su a cikin rami a cikin rijiya shikenan magana ta mutu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke kallo suka rena shi sai da ya dawo Makka ya shigo ta da karfi da izza da daukaka da sojojin da basu taba gani a cikin garin Makka ba yazo kuma ya zauna sannan yace yayi musu afwa duk wanda ya shige da gidan Abu Sufyan wannan ba za a taba shi ba wanda ya shiga gidansa ya rufe shi ma ba za a taba shi ba wanda ya je dakin Allah ya buya shi ma ba za a taba shi ba kaga duk wani ai afwa ya musu in ba haka ba wannan musulman da suka zo sun rinda mutum 10,000 sai sun laye da su 10,012 sai sun laye da mutanen Makka kaf za su koyi yanke mutanen Makka Allah amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su hanyar kofofi ayan kofofin gudu in ka shiga dakin ka ba za a taba ka ba in ka gidanka kai karfe in ka shiga gidan Abu Sufyan nan Makka tsira in ka je dakin ka ba nan Makka ga duk abuda musu kofofi wannan su shige wannan su shige wannan da karshe suka taru ce ma zanantu anifa ilim bikum ya kuke tsammanin zan muku suka ce akan ayi anta akun karimun wa bin akin karimi kai dan uwa mai mutunci ne babanka ma dan uwa mai mutunci ne sai ya ce to shikenan na yafe muku gaba daya kaga yanzu abinda suke tsoron shine kar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara kuma gashi abin ya faru ya faru a lokacin da aka je Bilal ya hau kan dakin Ka'aba ya kira sallah wani ya ce yau zan mutu da bakin ciki in ga wannan bakin mutun din a dakin Ka'aba ya hau kai wai zai kira sallah ya hau kai zai kira sallah wai su kuma suna gefe ya yake cewa to yanzu wani ya ji dadi da ya gudu bai ga wannan takaicin a ce yau Muhammad ya shigo cikin dakin Ka'aba ya rinjaye mu ba kai me zaka ce zai ce a ni ba zan iya cewa komai ba dan wallahi da zai bude baki ne magana akan Muhammadu kaga wannan tsakuwar wallahi za ta je ta faɗa masa abin da na faɗa al'amarin Muhammadu ba abin da zan ce suna cikin daddaunawa sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya me kuke tattauna a muna ta tadi ga zaka zace a ga abin da kuka faɗa ga abin da ka faɗa kai ga abin da ka faɗa kai ma ga abin da ka faɗa sai ce masa ka ji abin da ke ga maka ta gani saboda haka dole su masu hakuri suka musulunta to idan so suke yi su ga Annabin ya ci baya to wannan bakin cikin zai kewaye su don Annabi da mutanen sa Allah zai daukaka su in kuma wani abu ne suke izgilanci a kansa to za su fada cikin wannan izgilancin daga baya wannan kuma a rayuwar duniya kenan na zahiri balantana kuma wanda ya mutu a cikin su bai yi imani ba to mu je mallam
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
الله مروك كتر 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 كلهم كغير مصومتان مكة سيروا في الأرض كياو من أبان كسا ثم انظروا سننكو كلي كيف كان عاقبة المكذبين يعني نكرشان وإن سوك كريتا أي أكوي آثار دنسو أكوي آثار نا آدا وادا Samuda da kaum tubba'in da ashabu bi'ir al-mu'attara da mutanen Isa alayhi salatu wasallam duka kuje kuga athar din su koyo kuga gidajen su da inda suka bari ku yawo a banka sama ai da ma an ce na zaune bai ga gari ba na zaune bai ga gari ba ka gani in ana magana abu sai ka abi da na taba yin wani aboki a Kano yace shi tunda yake a rayuwarsa bai taba barin cikin garin Kano ba dan haka bai san kara ba abubuwa da yawa gashi dan Kano ne anan yayi primary anan yayi secondary school da tafi makaranta NCE amma bai taba barin cikin garin Kano ba saboda abubuwa da yawa zai ga wanda yazo da wajen Kano yazo ya zana sai fishi sanin sa saboda mai rashin yawo dan haka Allah madaukakin sarki ya ce musu yawo a ban kasa su gani da idanunsu idan mutun yayi yawo zai ga abubuwa da dama abinda kafi karfin su zo su fi karfin ka abin da yake maka matsala ka ganshi bozo a wani guri da dai sauransu zaka dauki darussa masu yawan gaske dan haka anan wannan aya ta halatta mutun ya yawo wato kenan dan neman ilimi da neman wato kenan sanin abin da ya kamata idan mutum mai nazari ne mai hankali ne in yaje zai ga abubuwa da daman gaske a rayuwa za su abin nan dinsa amma target din shine su ga sakamakon wa'anda suka kare ta annabawa za su ga nan ga abin da ya faru da su, wayancan ma ga abin da ya faru da su, wayancan ma ga abin da ya faru da su, to sai su zo su zanna su yi nazari kuma. Sai zama yawon duniya ya amfane su, akwai wanda yawon duniya baya amfanan su, in zo ka je can kuma sai su tambaye shi ba wannan ake nufi ba. To mu je mana.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
الله مرحبا كنت لك يقول لهم كقيامس يا محمد لمن ma fi samawati wal ardi, abin da yake cikin samai da abin da yake cikin ƙasa na wane ne kam? Me yasa aka ga musaka? Saboda an ce su zo su bautawa Allah, shi kadai sun ce ba za su bautawa Allah ba, shikenan. Ha ce to shikenan ba za ku bautawa Allah ba, ba su yarda da Allah din ba ma, su abin da suka yarda da shi gunki ne. Aka ce musu a tambaye su abin da yake cikin samai gaba ɗayanta da abin da yake cikin ƙasa gaba ɗayanta nawa ne ne, liman nawaye? Kullillah, take kace musu kai na Allah ne, ba a bukatan yanzu sai sun ba da ansa. Akwai inda yake cewa la in sa'altum man khalaqa samawati wal ardi yaqulun Allah, inda zaka tambaye su waye halicci samai da kasai, za su ce maka Allah ne ko? To amma yanzu tambayar da aka yi ba tambaya ce wanda ake bukatan ansa a gare su ba, tambaya ce wanda aka yi musu ana bukatan su saurara kawai, kuma a tambaye su kuma a ba su ansa. Kulli man ma fi samawati wal ardi kullillah, kace musu ni abin da yake cikin sama da ƙasa nawa ne, kuma kace musu na Allah ne, Allah madaukakin sarki shi ya mallaki komai. To yanzu anan in an ce Allah ne ya mallaki abin da yake cikin samai da ƙasa, kenan fa har su, tunda su ma suna ƙarƙashin sama da ƙasa ko? Kai ba ma su ba, har gunkin nasu ma shi ma ya zama mallaka ne na Allah madaukakin sarki. Da haka kamar yadda Allah zai sarrafa su, haka zai sarrafa gunkin. Kawai da Allah ya yi su haka ya yi gunkin, ai gunkin kan ne ba kasa ne suka samu suka kwaba suka gina ba, ko kuma ice suka samu suka sassaka ba? A lokacin da suke saran bishiyar da za su sassaka gunkin su suka yi ta, ba gun suka ga bishiyar ba? Allah madaukakin sarki ya yi ta. Kasa da suke dabawa suka kwabawa, ko dutsin da suke sassaka suke yin sa, su suka yi dutsin? Ba su suka yi ba. Yawa, saboda haka nan Allah madaukakin sarki ne. To saboda haka wannan kadai ya isa ya sa wato kinan a jawo hankalinsu su zo su bauta Allah madaukakin sarki. Kataba ala nafsihi rahma, Allah madaukakin sarki ya wajabta jin kai a kansa, shine ana kataba ala nafsihi, kamar yace kutiba alaikum siyamu, ai ya an wajabta azumi a kanku ko? Kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum, an wajabta muku yaki da jihadi duk da ranku ba ta so. Nan ko sai ce kataba ala nafsihi arrahma, Allah madaukakin sarki ya wajabta wa kansa shi zai yi rahama, ya dora wa kansa wajibi ne cewa shi zai ji kai. Da haka target din Allah madaukakin sarki ba azautar da su bane, shi yasa ma bai aiko mala'ika ba, shi yasa ma bai sako wasu ayoyin da suke nema a sako su, saboda in an sako ayan za ta iya zama musu matsala, ko in an sako mala'ika zai iya zama musu matsala. An ba su dama, amma dai ga annabi an turo ana cewa ya karantar da su, ya nuna musu kaza, ya nuna musu kaza. Daga Allah madaukakin sarki ya rubuta kansa rahama, ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma khalaqa Allahu al-khalqa, lokacin da Allah madaukakin sarki ya halici halitu gaba daya sama da ƙasa, sai ya rubuta inna rahmati sabaqat ghadabi, tabbas jin kaina ya rinjayi wato kenan fishina, inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim, ubangiji ka yana da gaggawa bace rai, in ka bata masa rai yanzu zai iya kama ka, amma kuma fa kasancewa shi mai yawan gafara ne, kuma yana da kuma saukin lamari. Da zaran ka ce Allah na tuba, shi ke dan magana ta mutu ta gurin kusa, an gama da wannan. Don haka Allah madaukakin sarki yana da rahama, kuma ya wajabta wa kansa shi zai yi jin kai. Ta ga duk wanda kaga ya shiga wuta sai dai in shi kai kansa, ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, duk al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki. Aka ce a ya rasulullah, mai wa man ya aba, waye zai ki? Sai yace man ata'ani da kallan jannata wa man asani faqada aba, duk wanda ya min da'a zai shiga aljanna, wanda kuma ya saba min hakika ya ki ya shiga aljanna. Saboda haka shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan watan ramadana ya shigo futihat abwab aljanna wa ghulikat abwab annari wa sufidat ash-shayatin. In watan ramadana ya kama, duk kofofin aljanna guda takwas sai a bude su, duk kofofin wuta guda bakwai sai a kama kirf a rufe su. Duk wani shaidani ne batar da mutane babban shaidan kenan, ana nufin ifritai daga cikin aljadu ba kowane aljini ba, to duk sai a kama sai a daddaure su. Kenan kaga a cikin watan ramadana in kaga mutum ya shiga wuta, wallahi sai je dauka ya bude da kansa, ga ki dai a gefe an jama'an rufe, kaje ka dauki ki ka bude su, kenan saka bindima ciki. Wanda kwa gagai bai shiga aljanna ba, to bai niyya bane, tunda kofar aljanna abu da fike kai wannan zai tambaye shi. Saboda haka wanda kaga bai shiga aljanna ba shine bai ga dama ba. Me ya kawo haka? Rahamar Allah madaukakin sarki. Wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi mi'atu rahama, Allah madaukakin sarki yana da nau'i na jin kai na rahama guda 100. Sai yace guda ɗaya daga cikin su shine aka dauko shi aka kawo shi duniya. Duk wani abin da kaga an yi a duniyar nan na tausayi na jin kai, to a cikin wannan guda ɗayan ake musharaka. A ciki ne zaka ga dabba tana shayar da danta, tana rikici in za a taba mata danta saboda tausayin sa. A cikin wannan ne shugaba zai iya jin kai, a cikin wannan ne aboki zai ji kan, a cikin wannan ne miji zai ji kan matarsa, a cikin duk a cikin wannan guda ɗayan ake musharaka. Duk tun daga farkon duniya har ƙarshen ta, in dai kaga an yi wani abu na jin kai na tausayawa, to a cikin wannan rahama kwaya ɗaya ake. Saboda haka guda saurara guda nawa, guda 99 Allah madaukakin sarki ya tanade sai ranar lahira zai ji kan bayinsa da su. Shi yasa wannan lokaci sai mu jama'a dan karfin hop cewa Allah madaukakin sarki rahamarsa za ta iya lullube mu, za ta iya lullube mu. To saboda haka Allah madaukakin sarki ya wajabta a kansa, wato kenan zai yi rahama, kataba ala nafsihi arrahma, Allah ya wajabta wa kansa zai ji kai kenan na mutane. Mun an ga mutane ne sannan sai yace alaji ma'annakun ko wallahi Allah madaukakin sarki sai ya tara ku magagurin ba fa afwan alaji ma'annakun illa yawmil qiyamati, Allah madaukakin sarki zai tara ku zuwa ranan tashin alkiyama, la raiba fihi, wanda babu kokonto a ciki. Allah madaukakin sarki duk da rahaman nan zai tara ku ranar tashin alkiyama, wanda a nan ma rahamar tasa za ta bayyana sosai zuwa ga ranar tashin alkiyama, wanda yake babu kokonto a ciki. Wasu malamai suka ce lamun a nan la yajma annakum lamul qasami ne, saboda haka yana nufin wallahi sai Allah madaukakin sarki wato kenan ya tara ku. Wasu kuma malamai suka ce a'a, ai ma'anansa shine kataba ala nafsihi rahamata din nan, to laji ma'annakum din badali ne na wancan, ta haka maimakon sa shine ma'anansa shine kataba ala nafsihi la yajma annakum, Allah madaukakin sarki ya sa a kansa, wato kenan wancan badalin wannan ne, wallahi zai tara ku ranar tashin alkiyama. Wasu kuma suka ce a'a, ma'anan ta shine an tana zaman an ne, ai kataba ala nafsihi rahmata an yajma'akum, Allah madaukakin sarki ko kuma kataba ala nafsihi an yajma'akum, Allah ya fadanta a kansa cewa sai ya tara ku, wato kenan sadaka lamu anan tana ma'anan wato kenan an ne, Allah madaukakin sarki zai tara ku zuwa ga ranar tashin alkiyama. Wannan kuma al'amari ne wanda yake dama duk mutum musulmi ya yi imani, daga cikin shikashikan imani shine akwai imani da ranar lahira, akwai imani da ranar da Allah madaukakin sarki zai tara kowa da kowa, za a yi hisabi, wanda za su tafi aljanna su tafi aljanna, wanda za su tafi wuta wato kenan su tafi wuta. Allah madaukakin sarki ya wajabta a kansa. Yawwa, kataba ala nafsihi layajma annakum ila yawmil qiyamati ko la raiba fi alladhina kasaru anfusahum, wa inda suka hasarantar da rayuwarsu a nan gidan duniya, fahum la yu'minuna, wa inna sunne wanda ba su yi imani ba, fahum la yu'minuna, wa inda ba su yi imani ba, kenan wanda ya imani rayuwarsa ba za ta zama hasara ba ranar lahira, amma wanda rayuwarsa zama hasara fahum la yuminuna, su ne wanda wato kenan ba su yi imani ba. Kenan akwai wanda za su ci nasara a rayuwarsu ta nan duniya da lahira, akwai kuma wanda ba za su ci nasara ba a rayuwarsu ta nan duniya da kuma wato kenan ta lahira. Illa iyaka Al-Qur'ani ya ba da shi a dunkule ne, ya kuma nuna hanyar cin nasarar, ya kuma nuna hanyar hasarar, kuma an baza a kan faifai saboda ka sai mutum ya rika mai kansa hisabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu bil qistasil mustaqim, ku makan ku hisabi kafin a zo muku hisabi, kuma an za ku auna ku kawo ma'auni na adalci, kar ka kawo ma'auni wato kenan na san kai a wajen yi wa kanka hisabi, saboda kar ka zama daga cikin wanda za su yi hasara. Haka kuma misali yanzu zaka samu shugabanni musamman na siyasa an shiga wata matsalar da duk na kusa da su ba wanda zai faɗa musu gaskiya, sai dai ya faɗa musu abin da ransu take so, duk kuskuren su ba za a faɗa ba, sai dai a ta faɗa musu alkhairin su, saboda kullun za su ga suna tafiya daidai ne, babu lokacin da za a tsaya a ganar da su kurakuren su, sai bayan mutum ya gama mulki ya sauka kuma sai ya rika nadaman wayansu abubuwa din. Allah madaukakin sarki ya sauke to mu jama'a.
ولَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Allah madaukakin sarki yace walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'u al-alim, ai lahu ya tabbata ga Allah madaukakin sarki, ma sakana fil layli duk abin da ya samu natsuwa a cikin dare, wan nahar da kuma wato kenan yini, wayanna abubuwa guda biyu mu lura da su, ma sakana fil layli wa ma sakana fil nahari, duk abin da ya samu sukuni, sukuni shine wato kenan natsuwa da daddare, ko kuma ya samu natsuwa da rana, to wannan abin na Allah madaukakin sarki ne. In an ce sukuni shine rashin motsi, duk abin da ya natsu tsam baya natsuwa, ko da yake yana da fasarori da yawa, daga cikin fasarar shine akwai wannan rashin motsin da muke magana, abin da yake motsawa yana taharruki, abin da kuma ya tsaya kyam a guda shi kuma wato kenan shine ya samu sukuni, ya natsu kenan. To me yasa ba a ce walahu ma sakana wa ma taharraka bil layli wan nahari ba, saboda an gamsu da ambatan daya, saboda dayan baya samuwa sai da daya, duk abin da kace a ce ai ya risuna to da fa ba risuna yake ba, duk abin da kace an ce ya nutsu to da ba sai yake ba, duk wanda kace an ce ya daina motsi to da fa ba ba yana motsi, dan dan adam da zaran ya mutu ba shikenan ya nutsuna ba, to amma kafin mutuwar fa yana taharruki, to da ka in ka ambaci daya ba dole ne sai ambaci dayan ba, saboda kar a samu wato kenan rashin balaga. Al-Qur'ani kuma da kan balaga aka gina shi, saboda haka duk abin da yake motsi, to yanzu in ka duba sama da ƙasa gaba ɗaya me baya motsi ne, in ba motsi yake ba a nutse yake, in ba a nutse yake ba a cikin motsi yake, saboda haka komai da komai kenan na Allah madaukakin sarki ne. Wasu kuma suka ce a sakana yana nufin wato kenan kaman daga maskan ne, duk abin da ya samu guri ya zauna, kamar da Allah madaukakin sarki ya ce man annabi adamu ya adamu maskun menene anta wazaujikal jannata, ko da kai da matarka ku me da aljanna ya zama maskan a garin ku, ya zama gurin gida, yawa ku samu guri wanda za ku zauna a nan gurin. To duk abin da ya samu wani guri wanda zai zauna a nan gurin ya samu sukuni kenan, abin da kuma ba shi da gurin da zai zauna shi kuma yana taharruki kenan. To kaga shi ma wannan na Allah madaukakin sarki ne da wannan wato kenan da wancan, to saboda shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa lahu ma sakana fil layli wan nahari, da wannan kenan. Sannan duk abin da aka ce ya yi taharruki, ya motsa, ko kuma ya samu nutsuwa, to dole in ka kewaye za ka samu akwai gurbin da ya yi taharrukin, ko kuma gurbin da abin don da ya samu nutsuwa, kaga zarfu makani ya samu a nan gurin. Saboda haka duk abin da ya shafi zarfiya ta makan da kuma makaniyat, abubuwa da suke zama a makan din, to na Allah madaukakin sarki ne. Shi kuma makan din nan baya wucewa sama da ƙasa, aya ta baya ta yi maganar sammai da kasai, to wannan kuma sai ta nuna mana cewa duk abin da zai nutsu, to ai akwai gurin da ya nutsu, ko kuma duk abin da yake motsi, ai akwai gurin da yake motsin, in ma dai zama sama in ma kasa ko kuma tsakanin su. Saboda haka duk abin da yake sama da kasa wato kin ya zama guri ne, to wuri gaba daya sana Allah ne. A sanin mu babu wani makan in ba sama da kasa da abin da yake tsakanin su ba. To saboda haka sama da kasa gaba daya na Allah madaukakin sarki ne. Haka ma kuma wato kin a wajen taharruki motsin shi ma haka ne. Sannan duk abin da kaji an ce yayi sukuni, ai akwai lokacin da yayi, ko kuma yayi taharruki, akwai lokacin da yayi. Wannan kuma yana nufin zarfiya ta zamani kenan, zarfu zamani, ya fara daga lokaci kaza ya kare lokaci kaza. Saboda haka duk abin da yake faruwa kuma shi kuma yana bukatan zamani wanda zai faru a cikin sa, ko kuma ya riga ya faru a cikin sa, ko kuma yake faruwa a cikin sa. Saboda haka duk abin da ya shafi zamani har yanzu shi ma na Ubangiji Allah madaukakin sarki ne. Da haka in an fito ta wannan sai kaga tasarrufat da komai da komai yana hannun Allah madaukakin sarki. Shi yasa yake cewa walahu ma sakana fil layli wan nahari, duk abin da ya samu sukuni a dare ko a rana wannan na Allah madaukakin sarki ne. Huwa samiu, kuma Allah madaukakin sarki shi mai ji ne. Al basiru, shi kuma wato kenan mai gani ne. In an ce samiu mai ji, ji yana damfara da wato kenan zabzaba na wanda mutum zai ji a cikin kunnansa. Duk abin da zai baka dalilin ka ji wani kara ko motsi ko wani abu, wannan ana kiransa sam'u. Basaru kuma sai abin da ka gani, abin da ake gani a ido takaitacce ne akan abin da ake ji a kunne. Saboda ai ba za ka gani face abin da ka gani a gabanka. Amma kuma Allah madaukakin sarki ya bashi wani iyaka, kaidin iyaka inda zaka iya kallon shi kansa da dalilinsa na haske. Sama ja Allah shamsa alaihi dalilan, Allah madaukakin sarki ya sa haske ya zama shi ne dalilin gargani zai gani. Idan babu haske, da mai ido da marar ido duk ɗaya suke. Yanzu a ce cikin dare muna cikin masallacin nan, amma da makafi da masu ido aka dauke wuta ya zama babu yanda za a yi a ga waje, da mu da muke da idon da wanda ba shi da idon duk ɗaya yake. Amma in akwai haske nan ne za a tantance. To saboda haka abinda ido yake gani takaitacce ne. Shi ma kuma ji din zai iya jin abin da ke ya faru shekara da shekaru, shi ma kuma yana takaituwa. Amma Allah madaukakin sarki nan ayan sai tace shi sami'u ne, shi basiru. Tunda kai kana ji za a iya ce maka ma sami'u, kana gani ko sami'ul alim, ko Allah madaukakin sarki masani ne, mai ji ne, kuma alimu mai ilimi ne. To shi ma ilimin kansa fadinsa ya fi fadin abin da dan adam zai iya gani. To yana ce Allah madaukakin sarki mai ji ne, sannan kuma mai ilimi ne, kai ma za ka aice maka mai ilimi ne saboda ka san wani abu. Za a iya karanta mai ji ne saboda kana jin wani abu, za a ce maka basiru mai gani ne saboda kana ganin wani abu, ko a ce maka hayyu, ko kuma tunda kana nan a ce maka maujud, ko daga cikin sifofin Allah akwai alwujudu. To amma duka wa'annan abubuwan muna kallon su ne ala haddi qaulihi laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da yake misalin Allah. Dan haka ganin mu ba irin ganin Allah madaukakin sarki bane, jin mu ba irin jin Allah madaukakin sarki bane. Namu yana da haddi, yana da limitation na Allah madaukakin sarki, wato kenan alal idlaki ne. Sannan ganin karkai tsammani kuma a idon har yanzu yake takaita. Misali yanzu zaka iya kwantawa kai bacci, kai kwanta kai bacci kai mafarki, a cikin mafarki kaga abu kore shar, ko ga abu baki kirin, ko a ga abu ja, ko abun tsoro da sauransu. Kuma zaka tashi zaka iya bada labarin kaga to da wani ido ka gani, alhali idon ka yana rufe, ko ba lura ba, idon ka yana rufe, ka rufe kana ta share bacci, amma kaga abu kore kuma koren ne, kaga abu ja kuma jan ne, kaga abu fari ko kaga abu baki da wani ido. Sadaka kaga kenan akwai shi kansa idan dan adam, akwai wani irin limit da Allah madaukakin sarki ya kai shi wanda yake a cikin ikon Allah ne. Haka kuma jin, haka kuma fahimta da ilimin da sauransu. To saboda haka duka wa'annan abubuwa ana rating na dan adam ala haddi qaulihi laysa kamithlihi shay'un, dan haka ya sha bamban da na Allah madaukakin sarki. To mu ji Allah rabu.
Qul ghayrallahi attakhizu waliyan fadiris samawati wal ard wa huwa yud'imu wa la yud'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna min al mushrikin.
Allah madaukakin sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad a ghayrallahi attakhizu waliyan. Yanzu wani Allah ya kamata a ce na rika ya zama majibincin al'amari na fatir samawati wal ardi, alhali shine makagin halicin samai da kasai, wai yud'im shine mai cirwa wala yut'am, kuma Allah madaukakin sarki ba a ciyar da shi. Kaga wannan ba zai yi wakin istifhami ne, amma wani irin istifhami inkari. Wani Allah zan dauka ya zama shi ne majibicin lamarina? Kaga ma'ana shi ne ba haka bane, ba zan dauki wani Allah ya zama abin. Yanzu inkari a nan gurin ba daukan wali bane, ba neman majibicin lamari bane, a neman majibinci wani Allah. Inda ya dauke Allah madaukakin sarki ya zama shi ne majibicin lamarinsa, wannan daidai ne. Amma daukan wani ya zama shi ne majibintan shi, shine ayan take inkari. A ghayrallahi attakhizu waliyan, yanzu wani Allah madaukakin sarki ya kamata na dauka ya zama majibincin lamarina? Kaga kenan bai zai dace ba. Yau abin da ya dace shine me? Attakizu Allah waliyan, ko riki Allah madaukakin sarki ya zama majibincin lamarina. Da aka dan musulmi kullun lamarinsa yana komar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ne. To shi Allah na shine fatirus samawati wal ardi, makagin samai da kasai. Idan mun karanta shi a wannan kira'an kenan, fatir samawati wal ardi shine makagin halittan sama da kasa. Wannan kalma fatir ta wahalar da wasu daga cikin sahabbai, hatta Ibn Abbas Allah madaukakin sarki da shi sai da ya ji yara yan kauye a cikin kauyen Larabawa, wasu mutane kauyawa a cikin Larabawan kauye sun zo suna musu akan wata rijiya, ɗaya ya ce ana allazi fatartuha. To na sai fahimci cewa to fatara a shewa, to kenan samar da abu ne, kago abu, ma'ana da babu rijiya a nan, ni ne na tuni rijiyar a nan gurin. Sadaka an ce fatirus samawati, Allah shi ne makagin halicin samai da kasai. Wata riwaya sukan karanta shi da fatirus samawati, fatiru maimakon fatiri. Kaga wannan kuma ya zama wato kenan yabo kenan, ya zama yabo kenan, ya zama abin kenan. Akwai takadiri, an ce fatirus samawati shine, akwai takadiri shine huwa fatirus samawati, ya zama mu tare da kabar kenan. Yawa a ghayrallahi attakhizu waliyan wa huwa fatirus samawati, in huwa ya zama me mubtada, fatiru zai zama me khabar din sa. Idan kuma an dauke shi a kira an fatiras samawati shine madahi din kenan, shine ya zama yabo kenan, ana yabon Allah madaukakin sarki a matsayin sa na wanda ya kage halittan samai wato kenan da kasai. Oh yitim, alhali Allah madaukakin sarki shi yake ciyarwa, Allah madaukakin sarki shi yake ciyarwa. Duk abin da ka gani a ban kasa, dan adam ya ci, ko tsuntsu ya ci, ko dabba ta ci, ko wani kwaro ya ci, ko wani halitta, ko ma wani iri ne ya ci, sana'un halitta nan ta tudu ne, ko kuma a cikin ruwa ne, ko a jeji ne, ko a gari ne, musulmi ne ko arne ne, da sauransu duka Allah madaukakin sarki shi yake ciyar da su. Wala yut'amu, kuma ba a ciyar da shi, ba a ciyar da shi. Ta haka mai kurdubi yake cewa wa yufsiru zarata fi zalma'i kama yara magabata talma'i, Allah madaukakin sarki yana kallon kwayar zarra a cikin duhu, cikin duhun dare. In akwai wata kwayar zarra, Allah ya san da ita lokacin da ya kamata ta ci abincin, da Allah madaukakin sarki zai mata dalilin abincin ya zo ya same ta inda take, ko kuma ita ta tashi ta je inda abincin yake ciki. Kaga zarra da ita ce wanda a fili ma ba a ganin ta, sai an yi amfani da microscope. Microscope din ma wani lokaci sai electronic microscope, tukun sannan ake ganowa. Yanzu kamar kwayoyin virus da sauransu, sai an yi amfani da high powered microscope ake ganowa waɗannan kwayoyin cutan, kuma kwayoyi ne na halitta, da bacteria da virus da germs, duka kwayoyi ne masu rai, Allah ya halicce su, kuma suna ci suna sha. Amma wa ke daukan dauni abincin su? Allah madaukakin sarki. Saboda haka yake wa yufsiru zarrata fi zalma'i kama yara magabata talma'i, kamar yanda yake ganin abin da yake karkashin teku. yanzu ka misali tsakanin Misra da Saudiya wannan ruwan ma ba mace ku ba zakai tafiyan kilomita 50 a jirgi to misali an je tsakiya daga daidan tsakiyan sanan can kuma kasa wanda zaka sa fuel kaman goma bai tabo kasa ba a ruwan to can din nan in akwai wata halitta ta wannan wannan gurin Allah madaukakin sarki zai bata abincin ta idan yana kallon ta a wannan lokacin mun taba da misali wani abu da ya taba faruwa anan nan wani kauye kusan durwarin nan wasu suna tonar rijiya sai da suka tono wajen gaba biyar da suka taro wani dutse suka fito da shi da aka fasa sai aka ga wata kwaya halitta a cikin haka kaman gwazar ma a ciki ya gyara ya zama su a gurin yake raye amma suna fasawa kuma ba da jima sai kadangare zai dauka ya cinye kadangare abin yana can yau kuma Allah ya rubuta abincinsa ne saboda haka maza aka je aka tono aka fito aka fasa ana al'ajabin abun an bar gurin kafin ankara ko kuma an shagalta kafin ankara kadangare ya zo hofi ya dauka ya cinye ya gudu kaga abin da yake can fa yau zai zama abincin wani haka Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai mutanen da suka je Saudiya suna daure kayansu suka daure da fara a ciki fara wannan da daddare gobe za su tafi aka ana loda kaya ana daura shi an sa fara ta fada cikin lantarki ta fada ciki aka dauko kaya aka zo Najeriya da shi ana sun cewa kaya fara tana tsalle fa kadangare yana cafkewa to aka Allah madaukakin sarki yake tsara abubuwansa da haka shi ne alladhi yut'im wa la yut'am shi yake ciyarwa kuma Allah madaukakin sarki wato kenan ba a ciyar da shi bayan shi ne makagin sama da ƙasa kun ka gaya musu inni umirtu an akuna awwal man aslam ni Muhammadu an umurce ni na zama ni ne farkon wanda zai musulunta in kuna shakka akan musulunci tina musulunta ni ne ma wato kenan na gaba kenan go wani mawakin ya mutum mawakan kan yana cewa fada daha na kira dan haka babu ajira kai in ma da mai jira mu kan mun yi gangara to da kai ka gaya musu ni ne farkon wanda ya musulunta to da kai duk wanda zai musulunta ni na riga na yi gaba illa iyaka yanzu kira nake wanda zai bi ne zo ya bi ni wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kwatanta kansa yake cewa misali na da misalin ku kamar misalin mutum ne yazo samu mutum a cikin mutane a cikin jeji sahara babu gida babu bishiya ga keshirwa ga yunwa sun yi kusa har suna fada ma wasu suna kashe junansu su tsawo da sun rasa yanzu ya ce musu a kai me ke faruwa ai gashi ce ku zan nuna muku guri mai abinci da ni'ima da bishiya da komai da komai sai suka bishi sai tafi wani guri sai nuna musu ga guri ga gidaje masu kyau ga bishiyoyi ga rijiyoyi ga ruwa mai sanyi ga abinci kala kala suka zauna suka ci suka sha suka cika cikinsu hankalinsu ya natsu kowa ya daina ya gano halin da yake ciki sai ce musu ku zan kai ku inda yafi wannan ni'ima da dadi sai wasu suka ce mu tafi wasu suka ce kai gaskiya mu ba za mu bar nan ba kar mu je mu kuma a je a kan gari a wani guri sai ce to ni kan nayi gaba saboda haka sai gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta duniyar nan ya za samu duniyar nan badawa baqa'ul ardi zulmun wa zulmatun duk duniya a cikin rikici ake da fada da kashe-kashe da rashin irin na rashin abin nan fahimta amma a dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da duniya ta samu natsuwa suka samu shari'a aka samu littafin sama aka samu ilimi aka samu gwamnati aka samu komai da komai sannan sai ya ce musu to ka inda yafi nan kuma duniya ta natsu ko fa ashraqatil arja'u wa kashahal karbu duk duniya ta haskauku bakin ciki yayi an samu zaman lafiya sai ce to kuma ga lahira kuma tafi nan ku zo mu tafi ko suka ce kai ina ai duniya ta ishe mu to Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ni nayi gaba to saboda haka Allah madaukakin sarki ce masa ka gaya musu ni ne farkon wanda ya musulunta Allah ya ce ka ce musu Allah ya ce masa wala takunanna minal mushrikina kada ka kuskura ka kashe ka kasance daga cikin wato kenan mushrikai kaga sai dai kawo nuno tawkid ko asaqila wala takunanna wallahi kar ka yadda ka kashe ka kasance kenan ma'ana kar ka yadda ka kasance minal mushrikina daga cikin masu yin shirka shirka kuwa shine wato kenan hala Allah madaukakin sarki da bauta da wani a cikin wato kenan bauta Allah madaukakin sarki ya ce masa kar ka yi hakan kullu ni aka
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
الله بارك في ذلك يقول لهم كجاء مسيا محمد إني أخاف إن عصيت عذاب ربي كجاء مسيا ني ناجن صلو ني محمد إن ساقا أبنجي الله ina jin tsoron azabar rabbi azabar ubangiji na yawma izan a wannan ranar ai akwai ranar da za a zo tara gaban Allah ko to inna saba akwai azaba ina jin tsoron wannan rana saboda ita wannan azaba da kuke ganinta man yusraf anhu duk wanda aka kauda shi gabarinta Allah ya kaddara ba zai shiga cikin ta ba yawma izan a wannan ranar fa qad rahimahullahu hakika Allah madaukakin sarki yayi masa rahama duk wanda aka zo ranar lahira aka samu bai shiga cikin wuta ba bai shiga cikin wannan azaban ba fagar rahima to shikenan hakika wannan mutumin Allah madaukakin sarki yayi masa rahama wato kenan ya ji kansa Allah ka samu daga cikin wanda zaka musu rahama ka ji kansu aka kauda mu gabarin wannan azaba wazalika wannan kuma alfuzul mubin shine wato kenan cin rabo da ke bayyananne ba abinda mutum ya samu a duniya na mulki ko na kudi ko na ilimi ko kuma yaya ko gonake ko wani abu ne wannan shine cin nasara ba a cin nasara shine ranar lahira a ji ayi hisabi a ce baka daga cikin wanda za su shiga wuta baka daga cikin wanda za su Allah jiga an Ahmadu Salim Gewa yace wallahi ko akan dakali a cin da ya shiga aljanna akan dakali ma ya zauna to Allah ya masa rahama to mu ji Allah no kalas to alhamdulillah zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da shi ya bamu ladan sa ya bamu ikon aikatawa abinda muka yi kuskure Allah gane da mu kuskuren ya bamu ikon gyarawa